بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة تقوى قوات جماد الثانية هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبودة دليه دا قوم شاكرا وان دي 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 دا أشرين دا تقوى قوات سبتمبر 1998 الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. Muna bayani dangane da jam'uhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bainan nadha'iri wa ghairiha fi raka'a, hadawar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa surori masu kama da juna da ma waɗanda ba su kama da juna ba a cikin ainihin wato raka'a guda daya. To shine mallan ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya karanta alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya almauta sai ya ainihin ce subhanaka fabala. Ina fatan jama'a sun fahimci wannan. To wannan ainihin yana cikin sunna kamar da zamu zo mu ji ko a sallah ko ba a sallah ba, wato karshen suratul qiyama kenan. Ma'ana wannan aya tana cewa ne shin Allah da yayi waɗannan abubuwa, yayi waɗannan halittu baki daya, ba shi da iko akan ya rayar da matattu? To Qur'ani kenan, shi kuma annabin ya gama karanta sai ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, haka abin yake, wato Allah yana da iko ita da matattu. Wa idha qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Idan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya karanta wannan ainihin aya sabbih isma rabbikal a'la sai ya ce subhanaka fabala subhana rabbi al'a'la subhana rabbi al'a'la. Wato da zaran ya karanta wannan ayar sai ya faɗa ainihin wannan zikirin, sannan sai ya ci gaba da karatu. Wannan hadisi al-Imamu Abu Dauda wal Baihaqi su suka rawaito shi bi sanadin sahihin, da isnadi mai inganci. Wa huwa mutlaqun, wannan hukunci haka yake sake babu qaidi. Fa yashmilu al-qira'ata fi salati wa kharijiha, dan haka ya hada karatu a sallah ko a wajen sallah. Ka karanta suratul qiyama karshen da zaka faɗi haka, ko ka karanta sabbih isma rabbikal a'la a ciki ko a wajen sallah zaka faɗi haka, kamar yadda ka ji karka ƙara karka rage. Abinda ke hallaka mutane shine sai su ce wai su sun yi larabci, wai sun je haya islamic, wai sun je sun yi arabiya a jami'a, wai dan haka in annabi ya faɗa abu su kuma sai zo su wani gwalangwaso nasu, ka zama mubtadi'i, ba ruwan manzon Allah da kai. Abinda aka ce kai kawai ka tsaya kai haka shikenan. Annabi baya son wani ƙarin larabcinka, nashi din nan shi Allah ya yarda da shi, dan haka ya aiko da shi. Inda ana son kowa ya nashi, ai an san da irin su Imru'ul Qais da irin su Zuhairu da irin su Nabiga da duk waɗannan masu fasahar Larabawa, amma Allah ya aiko shi, dan haka yadda ya karantar din nan to ba a son ka ƙara. Kana ƙarawa to ibadar ta lalace. Duk abin da yake hallaka mutane kenan, su sun je sun yi larabci, sun iya arabiya, sun iya adab, sun iya nahwu, sun iya kaza, sai ga yadda annabi ya sai su kuma sai su zo sai su kawo kaza. Me dalili sai ci ato ba larabci ba ne, wai shi yana ga shari'a ai larabci ce. Ka fi waɗannan zunzurutun Larabawa iya Larabawa larabci ne, amma ka aiko musu da manzon Allah. Dan haka abin da Allah ya karantar da shi, ya karantar da mu, sai ka tsaya akan haka. Ka rage kayi bid'a, kai ƙari kayi bid'a, yaya za ka kai daidai shine kai yadda yayi. To wai yadda yayi din nan yafi komai sauki fa, amma kuma mutane abin ya ne musu wahala. Wai na annabi baya gamsashe su sai sun kawo nasu daban. Duk wannan shine ya hallaka mutane, kamar da Allah ya ce kuma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna. Mafiyancin mutane ba su yarda da Allah, sai suna hada shi da wani, duk yadda aka nuna musu ga abin da za su tsaya sai sun dan kara wani abu. Allah ya kiyaye. Wal nafilati wal fariida, da sallar nafila da sallar farilla duk zaka iya fadin wannan. Wa qad rawa ibn abi shayba, al imam abubakar ibn abi shayba ya ruwaito ainihin a cikin littafin shi al musannaf a cikin mujalladi na biyu takarda ta 132 fuska ta biyu, wato al shaykh al allamatu al albani ya hujja da wannan al musannaf a lokacin yana makhtub, yana rubutun hannu, ba a buga shi ba, amma a yanzu an buga shi kamar yadda muka yi ta bayanai a baya.
عن أبي موسى الأشعري يا رويتو دغا أبو موسى الأشعري والمغيرة دا المغيرة ابن شعبة أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة سوى وطن من ينسى أبي سنكسن جيسنا فتن وطن من إلن أينه واتو ذكروري أتجن صلى فرلا أنسنا كراتو ورواه عن عمر هكنا ابن أبي شيبة يا رويتو إرن هكا دغا عمر وعلي ده سيدنا علي اطلاقا سكي باب قيدي چهوا كو افر الله نيكو انا فلاني ابن ابي شيبة ده تاشي رويتو واسي رويتو ده صحبه هدو ديو ده تكي سوري ابو موسى الاشعري ده مغيرة بن شعبة چهوا سنكسن چهن سنكران چه وطن نن آيوي ده تكي وطن نن سوروري سنا فتر وطن نن ذكروري افر الله ديو ده تكي صحبان كما سيدنا عمر ده سيدنا علي su kuma aka ce suna fade kawai ma'ana a farilla ne a nafila ne a cikin sallah ne a wajen sallah ne sake babu kaidi dan haka waɗannan nassoshin da ka jine daga sahabbai din da waɗancan daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a Sheikhul Albani ya narke su ya ce to za a iya fadi a sallah ko a wajen sallah a nafila ko a farilla to iyakar abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan in ya karanta wata aya ko wata sura ta alqur'ani abin da yake fadi kenan sauran duk zikirori da kaji kuma waɗannan ba su zo da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kamar yadda ake cewa idan mutum ya gama karanta suratu ainihin al-mulk suratul mulk tabarakallazi biyadihi al-mulk zuwa ƙarshen da Allah yake cewa faman ya'tikum bima'in ma'in wane ne zai zo muku da ruwa mai yawa sai a ce wai kace Allahu rabbul alamin a fadan haka bid'a ne ba shi da asali a cikin sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a cikin ka gama ainihin wato wadduha su ƙarshen ta ainihin wato in an zo ƙarshen ta zakai waɗannan kabbar gari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd a yadda tatsuniyar ta ce wai a lokacin da aka saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qur'ani a wannan lokaci sai aka dade ba a saukar mishi da qur'ani shine sai matar Abu Lahab tana zuwa ta nemi shi shegartaka tana cewa ya zamim ya kai abin zargi madadin ya Muhammad to ina shedanin naka ya kaurace maka ne to shine sai Allah ya saukar da wadduha wal layl idha saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala to wai da aka gama da ya gama karanta wannan sura shine sai aka ji wannan kabbar bari to shine aka samu wasu daga cikin masu kira'a kamar yadda shi kanshi Imam Shatibi ya kawo sai suka ainihin shar'anta cewa an ka gama wadduha to za ka waɗannan kabbar bari har zuwa ainihin suratul nasi in kuma ka gama suratul nasi kana son ka sake dauko qur'ani daga farko to in ka gama ainihin suratul nasi kai sannan sai ka ainihin karanta fatiha sai ka ki sai ka shiga bakara sai ka kai zuwa muflihuna aya ta biyar sannan sai ka sake waɗannan kabbar gari sai kuma ka ci gaba sai ka sauko qur'ani ka taho ka sake zuwa wadduha sa'annan za ka sake yi duk wannan hayaniya ce da ban kaura bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba dan haka wanda yayi ada ya tuba wanda yake da shirin zai yi kada ya sake yayi saboda hadisin da yazo akan haka hadisi ne ba'ifi jiddan bai inganta ba dan haka ba halal bane ayi kada ku koya wa yara sannan an gama karatun wattini wa zaitun a can ƙarshen da Allah yake cewa alaysa Allahu bi ahkamil hakimina ana cewa mutane su ce bala to wannan cewa bala hadisi da yazo akan haka ba'ifi ne wa ana ala zalika min ash-shahidina kuwa dama la asla lahu abin da yazo wanda yake da asali din asalin bai inganta ba shine fadar bala din shine yazo da isnadi ba'ifi amma karawa da wa ana ala zalika min ash-shahidina la asla lahu dan haka da fadan bala din da wa ana ala zalika min ash-shahidina dibbid'a ne ga gama waddi ne kai ka shiga surar da ke gabanta ka ci gaba da karatu Allah ya shiryar da mu to kaga magana da muka fara tattaunawa jiya cewa daurul faqihi wal qari wal mufassir wal lughawi wal adabi wa kullu al ulama yati ba'da daurul muhaddis ma'ana sai bayan malamin hadisi yayi aiki tukuna sannan malamin qira'a zai zo ya fitar da hukunci sannan malamin tafsiri sannan malamin fiqh sannan malamin larabci in ba haka ba yanzu duk waɗannan abubuwan haka aka taso ana koyar da mutane su a kasashen nan to amma ba a binciki suna da asali ko ba su da asali ba dan haka yanzu da nake wannan magana wani sai ya ji kamar qur'anin ma nake cewa ƙarya ne saboda yadda aka koya mishi kira'ar sai da aka koya mishi wadannan bala'a ana ala zalika minash shahidina sai da aka koya mishi Allahu rabbul alamin da makamantan irin wadannan abubuwa wadanda aka zo aka kago su to babban bala'i shine ku zo ku ci gaba da karantar da yara wadannan abubuwa a halin yanzu da suke islamiya kun gama musu kira'a sai kun ce sadaqallahu alazim bid'a ne duk fadan wadannan abubuwa ce yasa ku karantar da yara alqur'ani irin yadda Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to abin ne mutanen kasashen mu basu baiwa al'amarin ilimi muhimmanci ba ba dan haka ba komai za a tsaya a yi bincike ne menene ya inganta sannan a karantar da mutane to amma tun da dai karatu ne kawai ai ya iya karatu malami ne sai a tura amma duk wanda ya tashi zai sanya dan shi a primary school ko nursery school ko zai sanya shi a wata makaranta sai ya ce wacce ce aka fi koyarwa har in za a yi tallan sabuwar makaranta primary ko nursery ko secondary school sai a sanya qualification na waɗannan malaman malaman waɗanda suka gama degree ne akwai masu masters akwai masu kaza dan ka ji wai malaman sun yi karatu sama sannan kai ma ka kai danka dan ya samu karatu mai muhimmanci amma karatun arabiya shikenan yaro ya iya kira'a bai iya ba sai a tara mai yara wai an bude islamiya dan haka yanzu mafi yawancin yara zaka zo ka same sai ka ji suna yin wata irin kira'a haki suke yi cikin muna cikin gudu ne aka koya musu kira'ar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wacce irin kira'a kenan kuke koya wa yara saboda Allah makharijul huruf kuma ba a koya wa yara daidai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq wannan irin kira'a ne wannan ai gon muku koma kuna koya musu alifin bil fatahatain an fi iya huruful hijaiya wallahi shefi alheri domin irin wannan kira da kuke koyarwa bala'i kuke koyarwa a cikin addinin musulunci don za a wayi gari yaran su zo ba ku koya musu kira'a mai kyau ba sa'ad da aka zo za a koyar da su kira'a mai kyau aiki biyu ya samu malamin sai kokarin kankare musu wannan da ta zauna a bakin su sannan ya kokarin dafa musu wata shi kuwa sharrin harafi in ya zauna a harshen ka kafin ka kankare yana da wahala yanzu samun wanda zai iya goge Hausa a bakin mu murmus ya tusa wani harshe a bakin mu da zamu daina jin Hausa ina jin da wahala a cikin wannan rayuwa to haka waɗannan yaran suna kanana kun zo ba ku koyar da su huruful hijaiya alifun ba'un ta'un madadin a karantar da su kha'un sai a ce musu ka'un dan haka sai ka ji khalaqal insana min alaq ba su iya bambance tsakanin kha hasabe ne ruwa da ka kaulasa ba sa ya bambance tsakanin kaume ruwa su fade ta yadda ya kamata fa kul huwallahu ahad sai ce kul huwallahu ahad da zaka ce yace maka qawli yuqalqilul qaf qalqalatan ba zai iya fade ba sai dai ce qawli yuqalqilul qaf qalqalatan kaga wannan hausa yake ba larabci ba da baka zo fa ba zai iya cewa fa ba sai dai ce da saboda shi a hausar shi akwai dan ladi akwai damul hannu ba zai iya cewa fa tallaka sai ce tallaka kaga wannan ba larabci yake ba to wannan abin kunya ya wuce irin wannan dan haka ku san yadda aka yi gyaran aqida wallahi sai an yi gyaran karatu sai an yi gyaran karatu karatu ma sai an koyi yaya ake yin shi daidai ba haka ba wallahi abin kunya ne ba ku da wani hamzari da za ku faɗa ku hau minbari kuna huduba da Hausa dan wannan huduba ce ake da Hausa tallaka ha salasa marrati wannan Hausa ake ba larabci ba tallaka ha salasa marratin wannan dujurutun Hausa ce yake ba larabci ba ne ba za a iya bambance tsakanin sa'un cha da sadun sadi da sinun sun ba a iya bambance su duk ana faɗin su ɗaya ne salasuna shahara salasuna sai ka ji abin ba daɗi to dan haka a ƙashin gaskiya sai an sake tsarin sai kun fitar da kuɗi masu yawa kun je kun ɗibi ƙwararrun malamai sun karanta muku da ƴaƴayenku karatu na haƙiƙa in ba haka ba wallahi za a yi ta maimaita na da ne za a yi ta maimaita na da ne waɗannan ƴaƴan ku ne kuke ganin su ƴaƴa ƙanana nan gaba cikin su za a samu limamin juma'a cikin su za a samu limamin idi cikin su ne limamin aure cikin su ne limamin gawa cikin su ne za a samu alƙali cikin su za a samu mai koyar da ƙira'a cikin su za a samu manyan malamai to dan menene ba za a yi musu tushe mai asali ba ka dubi yanzu ka tara mutane zaka karantar da su kira'a ka duba yadda aka zo tun daga wajen bismillahir rahmanir rahim ba za su iya ainihin fadar wannan rara wadda ta zo wajen sunan Allah da yadda ya kamata a fade ta ba za su iya cewa arrahmanir rahim ba ba za su iya fade ta da tafkimin ta ba sai dai su fade ta arrahmanir rahim wannan hasa dai ba za su iya faɗan shi daidai sai dai su ce Ar-Rahmanir Rahim su faɗe shi a matsayin ha babba in ka zo Alhamdulillahi Rabbil Alamin wannan ha ba za su iya faɗin ta daidai ba sai dai su faɗe ta a ha babba Alkafan nan Al-Alamin sai dai su faɗe ta da Alhamza Alamina to wannan irin karatu kenan wannan saboda Allah to ku sani da cewa yadda aka yi izalatul bid'a in kuna nufin bid'a a nan tariqa to qira'a ma da ake irin wannan lalatacce qira'a bid'a ce ita ma la budda an tuzala wallahi sai an yi izala akan ta kuma ba haka ba izalar is not complete ba ta cika ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko lallai dole ne sai an gyara qira'a sai an gyara ya ake karanta larabcin in kai bahaushe ne in ka zo kana karatun hausa an san hausa kake karantawa idan ka zo kana karatun larabci to kuma a san larabci kake karantawa ba nan muka karanto ba su suna fi waɗannan da muke ji da su warshe dinnan da sauransu duk ba mun ji cewa ba laraba bane to amma ba su ne suka daure suka koyi qira'a yadda take ba suka ruwaito mana ita amma mun saboda Allah kai shikenan sai mu ce mu ba za mu iya ba mu ka ba kaza saboda addinin musulunci ba shi da muhimmanci a wurin mu to lallai sai an yi yadda ya kamata amma wallahi abin kunya ne a hau minbari na masallacin juma'a ko masallacin idi ko idin za a yi roƙon ruwa ko makamantan haka ya zama ana huduba da hausa ake yi tunda ba a faɗan harufan larabci da hausa ake ba ɗa a larabci ba ƙa a larabci ka ba ta a larabci ka za ka faɗe ta kul huwallahu ahad in ba za ka iya faɗe ba sauka a ɗaura wanda zai iya wannan cin zarafin addinin musulunci ne ina za ku fahimci haka yanzu za ku so a ce gidan rediyon Kano ko gidan rediyon tarayyar Najeriya na Kaduna a je a ɗauko inyamuri daga Enugu a ce shi zai yi labarin duniya na Hausa za ku ce don me za a yi muku wannan a idan me bai idan a ce ya iya fitar da Hausar dalla-dalla ai ba za a damu ba amma zai zo yana ɓata Hausa za ku ce don menene ga samfarerar Hausawa haihuwar uwa da uba za a zo a je a ɗauko wani bagwari ya zo yana ɓata Hausa to wannan magana Allah ce fa saboda Allah magana Allah ta fi labarin duniya na Hausa muhimmanci kuma Bature da yake ya san kan abu idan suna son su bude gidajen radio a kasashen su tun daga ainihin America har Ingila har sauran kasashen suna so sai su duba shin akwai Bature wanda ya iya Hausa yana fitar da haruffan Hausa yadda ya kamata sai su gabatar da shi in babu fa sai su taho kasar Hausa su zo su ɗibi ma'aikata ga su nan tun daga nan kasar Hausa suka kwashi Hausawa suke musu aiki a gidan rediyon America da Jamus da gidan rediyon BBC saboda me saboda komai a yi shi yadda ya kamata to mu ma komai a yi shi yadda ya kamata mana amma addinin musulunci bai kai wannan muhimmancin a idan jama'a ba da zaran yanzu waɗannan yan ɗariƙa ne ka goyi bayan su ba ka iya karatu ba ka iya ba sai su ce kai ne liman yan izala ne waɗannan ka goyi bayan su ka iya karatu baka iya ba sai su ce kai ne liman yan shi'a ne waɗannan ka iya karatu baka iya ba in dai ka goyi bayan su duk waɗanda za ka yi kungiyar su ko ɗariƙar su ko hanyar da suke bi salati ka yabe ta wallahi sai su ce kai ne babban malami da ka faɗa musu gaskiya sai su ce wannan jahili ne wannan irin kin Allah ya wuce wannan wannan irin kin Allah ya wuce wannan ma'ana ku ba za ku nemi abin da yake daidai ba sai dai wane ne zai ce ku kawai ku jararu ne ku yan aljanna ne Allah ya shirye da mu don haka lallai wallahi la budda sai an gyara qira'a sai an koyi karatun alqur'ani tartilan in ba haka ba wallahi saban Allah ake yadda wannan gardi yake irin wannan karatu yana buga shi babu dadi saban Allah yake ko to kuma kar ku raba daya biyu haka domin akwai girman kai da ya shiga jama'a da yawancin jama'a ba su zuwa su koyi karatu yanzu a wurin malamai da suka iya qira'a sai mutum ya je sai kasar da qira'a sai ya bude alqur'ani wai da haka wai zai iya karatun alqur'ani girman kai ya haushi kenan Allah ya kiyaye to Al-Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Albani yace jawazul iktisari ala al-Fatiha bayani akan halaccin takaituwa akan suratul Fatiha ma'ana in ka zo sallah ka karanta ainihin suratul Fatiha ka ƙara da sura to abi yayi kyau yayi armashi amma in ka tsaya akan Fatiha kadai kai ruku'u sallar ka tayi babu qabli babu ba'di akan haka dama mun fara tattauna wannan mas'ala muna nufin ka kiyin sura da gangan ba kabli ba ba'di akan ka balle ka ki da rabkanuwa dama nan babu matsalan ma da ta taso wannan mas'ala da mun fada sabanin yadda malaman fiqhin da ake karanta littafin su a kasan nan suke akai da ma mazhabobi hudu din nan sun kafa kashi biyu kamar da na fara bada labari a baya nace akwai babi da zai zo ya tattake mana mas'alar wannan ne babu wasu mazhabobi suka ce sura karatunta sunna ce mai karfi in ka bari da dangan sallah ta baci in ka bari da rabkanuwa sai kai sujuda qabla salami dan kai ragi wannan mazhaba ita ce malikiya da mazhabin ahnaf mazhabin shafi'iyya da dalilin su akan haka suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dimanci karatun fatiha da sura a cikin sallar shi dan haka dimantar da yayi wa waɗannan karanta sura ko da yaushe to ya nuna sura din nan tafi karfin mustahabbi ta kai matsayin ainihin wato sunna ne karfi malikiya da ainihin shafi'iyya suka ce daga cikin dalilan su kenan da ahnaf malikiya da ahnaf hanafiya to dimantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa karatun sura a kowace salla wannan fa ba dalili bane wanda yake nuna cewa salla din ta kai matsayin da ainihin sura din ta kai wannan matsayi na sunna mai karfi domin ai akwai abubuwa da dama da annabi ya dimanci su a salla an samu wasu abubuwan masu waɗannan fuqaha'un ma basu ma dace da su ba an samu wasu abubuwan kuma su fuqaha'un su da kansu sun ce yin wannan abin mustahabbi ne misali ko yaushe annabi ya fara sallah ai yana daga hannu a kabbara harama to amma wannan matsayi suka bashi wasu daga cikin su suka bashi matsayin mustahabbi wasu ne suka bashi matsayin sunna mai karfi din to dan haka dimantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi wa kaza to baya ainihin bayyana lallai ne wannan abu sai an samu wani dalili wanda yake mantuk misali wanda zai fito karare bayanin cewa wannan abu ga karfin shi mazhabin shafi'iyya da mazhabin hanabila su kuwa suka ce karanta sura a sallah mustahabbi ne in kai ta yi kyau in ka batta da gangan babu laifi in ka batta da mantuwa rashin laifi nan ne ma yafi fitowa karrake ne dalilin su akan haka shine wannan hadisi da zamu zo mu karanta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da wani ne akan haka amma akwai hadisi qarara marfu'i a cikin sahihul bukhari da muslim abu huraira yace wannan sallah da kuka ga mu ne muku yadda muka ga annabi ne haka muke muku in ka zo ka karanta fatiha da sura sallar ka tayi in kuma ka ainihin takaitu akan fatiha kadai yace sallar ka tayi to da dai ce mu ne muku kamar yadda muka ga annabi ya ne mana ba to da sai a ce ya zama ra'ayin Abu Hurairah ba lalle a dauka ba amma tunda farko kaga ya juya hadisin ya bai da shi marfu'i tunda ya ce wannan sallah da kuka gani mu ne muku ne yadda muka ga annabi yana yi dan haka in ka zo sallah ka yi fatiha da sura abi yayi kyau in kuma ka tsaye akan fatiha kadai to shikenan yayi daidai to wannan ya nuna kenan hukuncin wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan hadisi karare na nuna cewa ashe na daga cikin abin da bai zama lalle a sallah ba shine matsayin ainihin wato karatun sura in kai to ka kyautata in kuma daga ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin sai ka ainihin ruku'u sallar ka tayi wannan a farilla da nafila da kana liman ne ko kana ainihin mamu ne ko kana sallar ka kai kadai ne mace ce ke ko kuwa namiji ne kai duk in ka aikata haka insha Allah ta'ala yayi tunda yazo daga annabin tsira fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine yace jawazul iktisari ala al-fatiha bayani akan halaccin takaituwa akan suratul fatiha ma'ana mutum in yazo ya takaitu akan ainihin suratul fatiha wa kana mu'adh yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-isha al-akhira Mu'adh dan Jabal ya kasance yana sallar Isha ta ƙarshe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda Mu'adh ɗaya ne daga cikin kabilar Banu Salama Banu Salama tsakanin su da anguwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ciki kamar mutumin da ke nan muciya ne a ce da shi da mutumin da ke hayin ojo to a wancan zamani saboda zamunna ne haka akwai kananan anguwanni sai a ga cewa wuri ne mai tazara amma yanzu mutumin da ke nan mutiya da wanda yake hayin ojo ai ta zara ɗan kadanci kamar mutumin da ke tudun wada zuwa gelle sai ka ga ta zara kadanci to yanzu da yake al'amarin ya ci gaba ma anguwannin sun markade duk sun zama a cikin garin Madina ne baki daya daga kofar masallacin manzo Allah ma kana iya hangen wannan anguwa ta su Mu'adh domin duk abin ya saji ya kusa zama daya mun fahimci wannan ko to Mu'adhu sai zo ya sallar Isha mai bada labari sai ya ce sallar Isha ta karshe saboda magruba ma suna kiranta Isha to in suka so bambancewa sai su ce Isha to sai su shiru to in suna nufin Isha wanda kai kafi sani Isha mutlaqan sai su ce mata al-Isha al-akhira Isha ta karshe Isha wanda ka sani kenan to Mu'adhu sai je sallar Isha tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ثم يرجع فيصلي بأصحابه فأنهم كما يدعو أنقوص وأنقوى بن سلمة يينس أينهن ليمنتي نوان ننسل أينهن تا إيشا معنى معاذ سيزو أي سلر مغربة تالبشي أول نما سلى تيناس أمتينشن ليما سيتاسو دقى أنقوص كما سيتهورن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك جمع وعزينو كو كراتونو كو غما ذا أتنهير أتتونا kuma gama kuma za a yi sallar Isha sai ya bi Annabi sallar Isha din kuma sai ya dawo anguwar Banu Salama sai ya same su suna jiran shi shine liman sai ya yi musu ainihin limanci haka ake yi kullum faraja abata lailatin wani dare sai Mu'adh ya dawo fa salla bihim sai ya ainihin yi musu limanci to a cikin wannan riwaya da wannan hadisi yana da riwaya da dama mun yi bayanin wasu daga cikin su a karatuttukan baya da yazo sai ya karanta Fatiha sai kuma ya dauko suratul Baqara ku duba bayan ya je yayin sallar Isha tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam to kuma ya koma anguwarsa a ce kwatankwacin karfe 8 da rabi na dare ko karfe 9 kun ga ya kamata ya rahama musu ya ji tausayin su ya jagaje ruwan sura to sai ya dauko suratul Baqara ayoyi 286 kenan yayi karatu sai wani saurayi mai suna Sulaiman ya dawo daga gonar shi ya dawo da raƙumin shi yace a tun daga sallah ma ana yin limanci in tsaya mana in bi wannan sallah to ya tsaya yana ainihin yin wannan sallah sai ya ji sallah ta yi mishi tsawo ya daura raƙumin shi a waje ya dawo ga gajiya ga wahala ga yunwa sai ga to wannan sallah dai ba za a iya cika shi ta da ni ba sai janye gefe guda ba yanke sallar shi ba sallama yayi ba sai dan ja baya haka sai ya ci gaba sai ya karasa sallar shi a takaice haka to shine abin da zamu zo miji wasalla fatan min qaumihi min bani salama aka samu wani saurayi daga cikin dangin shi Mu'adhu kabilar banu salama kenan yuqalu lahu sulaimun ana ce da shi sulaimun shi ma yazo ji wannan sallah falamma tala ala alfata da wannan saurayi ya ji wannan sallah ta yi mishi tsawo ba zai iya jurewa ba in sarafa sai ya janye jikin shi fa salla fi nahiyatil masjidi sai ya karasa sallar shi a wani bangare na cikin masallacin wa kharaja yafita wa akhadha bi khitam ba'irihi ya kama ainihin linzamin raqumin shi don talaka yayi tafiya shi falamma salla Mu'adhu da Mu'adhu ya gama salla zikira lahu zalika sai aka gaya mishi cewa alagafata malam yau Sulaiman yayi salla yana cikin bin ka salla wai yaji te mishi tsawo sai janye ya karasa tashi fa qala Mu'adhu yace inna hadha bihi la nifaqun wannan danyen aiki da Sulaiman yayi munafinci yayi wannan munafinci ne la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama billadhi sana'a wallahi sina ba manzon Allah labarin wannan danyen aiki da Sulaiman yayi wa qala alfata wannan yaro shi ma da daddaren nan fa sai suka cewa suka je suka ce mishi ai Mu'adh ya ce kai munafinci da ka kauce a sallah zai ma kai karaka gobe da safe wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka shawaran mu gare ka ka je kai ma ka shigar da kara a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya zai kai karaka ya zai ci mutuncin ka yace kai munafiki ne ai wannan ba za ta zabu ba ai kaza kaza irin da yadda kaga san mutane sun su hada nan su hada nan wa qala alfata to shi ma yaron da yaji haka sai yace wa ana la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil ladhi sana'a ne ma na rantsi da Allah sai na bai wa manzon Allah labarin danyen aikin da Mu'adh ya aikata ya je ya jawo mana doguwar sura ai ne ma dan haka na gudu shi zai shigar da kara ai ne ma sai na shigar da kara faga da wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka yi sammako wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina lilqitali gada sammako gashi Allah yace ka tuna lokacin da kai sammako kana shishirye sojojinka lokacin da za a yi yaki kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da za a yi yakin Badar da asbahin fari ya fito yana shirya su to gada Imran Qais yace wa qad aghtadi wa tayru fi wuknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznab yace nakan yi sammako in tafi farauta. Imrul Qais dan farauta ne, dan tauri ne, yace yakan yi sammako ya fita farauta. Yace a lokacin ma tsuntsaye suna cikin shekarsu ba su fito ba saboda sammako kenan. Wa ma'un nada yajri ala kulli miznabin, yace raba ma lokacin tana daga daga duk wani indararar da ka sani saboda sammako. To gada kenan. Fagadau ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, sai suka yi sammako suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Fa akhbarahu mu'adh bin nabi sana'a al-fata, sai mu'adh ya shigar da kara tunda shi ya fara matsalar, ya fara kawo matsalar kenan. Ya shigar da kara ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda wannan ainihin matashi yayi. Ana cikin sallah ne sai janye jikin shi yaje ya karasa sallar shi, wannan abu ne ina ganin munafunci ne. Fa qala al-fata, shi kuma wannan saurayi yace, ya rasulullahi, ya manzan Allah, yuqilu al-mukfa indaka, yana zuwa ya dade a wurinka. Summa yarji'u, sa'annan kuma ya koma anguwar mu shine liman. Fa yuqilu alaina, kuma yaje ya tsawaita mana kira'a ya ja doguwar sura. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzan Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace, afattanun anta ya mu'adh, fitinanne ne kai ya mu'adh. Wa qala lil fata, manzan Allah ya ce wa wannan saurayi, gashi a kasa ya sauke lamba ya ce al aslu, asali inda shi albani ya kwafi wannan hadisi sai aka ce al fata, to kuskure ne dan haka ya gyara, domin aka ce wa qala al fata. To ya zama wannan magana kuma ta gaba kenan saurayin ne yayita, kuma ba saurayin ne yayita ba, annabi ne yayita. Dan haka wa qala lil fata shine daidai, ba wa qala al fata ba. To yanzu in ba manyan malamai da suka goge suna karatun da tafai ba, ya za ka iya ganin kuskure a cikin ainihin hadisi, ka iya ganowa, ka iya kuma jur'a, ka iya ainihin tinkarar gyaran wannan abu don Allah. Shi yasa wallahi karatu a littafi, wallahi ka haƙura, ka je a koya maka karatu tukuna, sannan in ka mallaki littafai kai bincike. In ba haka ba, littafan su kansu baka san wannan littafi ne yake karantarwa, yaya matsayin mai littafi. Dauke shi ainihin alitafi ba, dan haka ainihin aka ce man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yudillu an siratil mustaqim, duk wanda ya dauki ilimi a ainihin wato ba tare da malami ba, kawai ya ganganci ya je ya ce zai sai littafi ya karanta, to wannan mutum zai bata daga ainihin hanya. Littafi da ka gani aka ce fiha gawamid hayyarat aqal al-fahim, cikin littafai akwai matsaloli masu tsauri wanda mai kaifin fahimta ma yana kasa fahimtar su, balle kai da kake dumbu da kai. Shi yasa sai ka je malamai sun maka jagoranci, ka san sirrin littafai tukuna, sannan ne in ka tara sun ba gaban ka tara su sai ma ka rasa. Wai wannan matsalar ma da aka ce za a bincika, ta ina ma za a fara binciken tukuna? Sannan in an bincika ya za a yi a iya tace gaskiya? Dan haka kaga hayaniya take faruwa, da matsala ta faru malami bai santa ba fa, shikenan sai ya ce wato bari ya je bincika, sai ya binciken sai ya rude maganar da zai dauko sai ta zama hujjatun alaihi la lahu, maganar da zai je dauko zo wurin taro zai yi hujja da ita sai ta zama hujja ce a kan shi, ba wai hujja ce da zai bayar ya kare kansa ba, sai ta zama ya kawo ta ne kuma an kafa mishi hujja da ita, an ci shi da yaki saboda bai san yadda zai bincika ba, bai san yadda zai tace ba. Ko kuma yaje duwa narko muku hadisi waɗanda suke na ƙarya, ana zuwa sai an narkar da hadisan, duk waɗannan hadisan sai a ce ba su inganta ba. Shi yasa lallai sai ka je ka zauna gaban waɗanda suka sani sun koya maka, sannan in ka mallaki littafai wallahi ko sun kai millions littafan ba za su ruɗa ka ba. Duk matsala in ta taso duk yawan littafan nan sai ga wani littafi kwaya ɗaya ne za ka je ka bincika kawai. In ba haka ba sai ka tara sai ka rasa ta ina za ka billowa matsala. Shi yasa ku sauke girman kai, malamin kungiya ne kai, malamin dariƙa ne kai, malamin wa'azi ne na course na Islamic vocational course, wallahi tallahi ka je ka koyi ilimi yadda ya kamata tukuna a inda ya kamata, to sannan sai ka cewa malanta ka tayi. Kuma shekara nawa ne? A yayin da kake ka tafi ka koya din sai ka je kana ta babanda ma kana ta shirme, wani kuma ya je ya kwanta an koya mishi dan lokaci kadan da ya ga ya faɗi magana sai kuma ka ce wai shi je karatun, kana can kana ban kauraye je. To annabi ya ce wannan yaro kaifa tasna'u, to kun ga yadda ake shari'a kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kar ka sake in kai alkali ne ko hakimi, in wani ya kawo maka kara to kar ka sake kai hukunci sai ka ji
abinda dayan yace abinda ya faru ga Dawud kenan baban na Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba hukunci ne matsala ce aka kawo mishi daga kawowa wannan yace kaza 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 sai kawai annabi Dawud yace kai ko wannan ya cuce ka ai ba shi da gaskiya ai ba ma mafiyancin hadaka cuta ake kaza kaza bai ji daga dayan ba dan hakan aka kawo maka kara kana da mata biyu kana da yaya biyu kana da yaya fiye da biyu kana da mata fiye da biyu wannan tazo tace kaza tace kaza ka tsaya ka natsu karkace abin da tace kenan to yau saki uku ni da ita to ka gama wawa ta gama fade duk zabin wannan magana sai ka ce to shikenan zauna kai wani tafi ka je ka kira wanci zauna nan in tazo ke ki maimaita karaki da kika shigar dazu a gabanta idan da gaskiya za ta fada kai tsaye in ba ta da gaskiya za ka ta kace a'a ki fadi magana yadda kika fada yanzu kike gama fadi sai kaga ka zauna lafiya ba za a kawo maka tsaye gumi ba za a kawo maka gulma ba to abinda annabi yace duk sanda aka kawo maka hukunci kar kai hukuncin sai ka ji daga dayan wani yazo ya shigar da kara to ka saurari abin da yace yanzu sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaji abinda wannan ainihin Mu'az ya fada tukuna yaji kuma abin da wannan saurayi ya faɗa to sai manzo Allah ya gane to Mu'az baka da gaskiya baka da gaskiya Mu'az kuma wannan ya nuna ashe dole ai haka kowane ne in aka zauna za ai hukunci wannan dalibi ne wannan shine Sheikhul Islam gaba ɗaya kenan ku wannan dalibi ne gashi nan dan jama'atu ne dan haya Islamic ne form 1 yake wannan kuma shine malami ne hawa duro yana wa'azi kasa baki daya sai mas'ala ta kama sai suka zo suka zauna gaban ka kai ne shugaban kungiya kai ne limamin kungiya wanda yake da gaskiya ka fito ka bashi gaskiya shi karara wanda bai da gaskiya karara ka nuna bashi da gaskiya da haka ake gyara amma tunda ka ji babban malami bai da gaskiya sai ka ce to a rufe wannan matsala ta wuce wallahi ka zama munafiki baka zama mai hukunci na Allah da annabi ba hukunci zakai na gaskiya kace wani baka da gaskiya wani kai kake da gaskiya to daga wannan matsala ta wuce kenan ko yara kaje ka samu suna kokowa kada daga zuwa kai ne babba ka sa bulala ka kore su za ka sake koma wancan lungun su hade karaba su ya aka yi wanda aka cuta sai ga yana haki yana neman ya kuka an cuce shi ne dai da gaskiya ne yaya aka sai ka ce ya fada in ya fada sai ka je a jiya zuciya fadan nan da ya tura huce kenan to kai kuma fadi to in ya fada to kai yana baka da gaskiya karka kuma kai kuma kai hakuri shikenan karaba su kenan amma wai kai kana son wai kada wani ya karkai bakin jini wurin wani wai sai ka ce to shikenan a rufe magana wallahi kamar ciki ne aka bar shi da kuman mankashi wai ga guda an aka kwanta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu Mu'az din nan fa darajar Mu'az hadisi sahihi yazo cikin sunan Abi Dawud manzo Allah yace Mu'az shine sayyidul ulama shine shugaban malamai in aka yi tashin kiyama ba wai anan duniya shine shugaban malamai na jiha ko na kasa baki daya shugaban malamai a lahira gidan gaskiya nan lahira fa ina duniya ma'ana ta gidan ƙarya kenan can gidan gaskiya ne in aka mutu sai a ce wani ya riga mu gidan gaskiya can ba a ƙarya to manzo Allah yake in aka tashi kiyama Mu'az yana gaba tsakanin shi da tawaggan malamai za a shiga aljanna ramyatun bi hajrin gurgudan a dauki dutse a jefa haka gashi can a gaba zai shiga aljanna sannan ga tawaggan malamai shine shugaban su za a shiga aljanna kenan amma kuna jin anan da yake bai yi gaskiya ba sai manzon Allah yace afattanun anta ya Mu'az fitinanne ne kai fitina zaka kawo mana mutane sun dade suna jiran ka a masallaci wannan yana yana gajiya yana jin bacci wannan yana jiran abincin shi wannan yana kaza ka je kuma ka ja suratul baqara kana son mutane su daina zuwa sallar jami'i ne ma'anar fitina kenan manzon Allah ya mishi fada a cikin riwaya Bukhari da Muslim yace me ya hana ka rinka karanta wa shamsu wa duhaha kana karanta musu wa tini da irin makamantan su tunda an dade ashe kuma kai wannan hadisin kuma ba za ka kafa hujja da shi akan cewa a rinka ja muku gajerun surori ba sai in mas'alar ta kasance haka domin kaga sunan larura ce ta sa aka ce a takaita musu kamar yanzu nan mun tashi karatu karfe 9 muke tashi wata ran na dare wata ran 8 da rabi kuma sai a ce sai a jawo suratul baqara dan Allah liman yayi rahama liman bai rahama ba bai tausaya jama'a ba sai liman ya ga falaki ko nasi ko izazun ko izaja a kowa shamsi ko wattini ya tausaya wa jama'a kenan to haka ake so ka rinka kana duban yanayin da ake ciki ba ya zama kai kawai sabon ne koyan hadda ne duk abin da ka haddace sai ka jiwo mutane ba wani sai alwalashi ta karye so biyu ana raka daya wato irin sallah kenan wannan ba kai rahama ba rahama ake so to gashi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mu'azu fada akan wannan mas'ala wa qala al fata sai annabi yace wannan matashi kaifa tasna'u anta ya ibn akhi ya kai dan dan uwana kaga annabi ya tausaya sawa wannan saurayi ya kai dan dan uwana kai kuma ya kake yi idan sallaita in kana sallah tunda kai wannan sura ka ce te maka tsawo to kai ya kake wannan sallah qala wannan saurayi yace aqra'u bi fatihatil kitabi ni sai in karanta suratul fatiha idan ni sallah wa as'alu llaha aljannata roki Allah ya saka ni aljanna wa a'udhu bihi minan nari sai roki Allah ya tsare ni daga wuta ma'ana ni da nace ghairul maghdubi alaihim waladdallin sai ce allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nari shikenan sai in ruku'u wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu mu'adhu gungumin da kai da mu'adhu kuke in kun tashi sallah ni ban iya shi ba ma'ana wannan karatu na sura a hau a sauka a janan a yinin wasali yake duk ban iya wannan gungumi na ku ba gashi a kasa dandana din ne yake addandanatu an ya takallama rajulu bil kalami tasma'u nagmatahu wa la yufhamu mutum yana magana kana jin sautin maganar amma baka fahimta me yake cewa shine asalin dandana wa huwa arfa'u min al hainama wannan yafi ainihin hainama daukaka ma'ana hainama mutum yana maganar kana jin maganar ne ma sama sama alamun ka fahimta ma baka ji wannan kuwa dandana kamar zaka fahimci abin da yake cewa amma baka fahimta kalilan yace ainihin wato addandana tafi alhainama ainihin wato sama kadan nihaya yake ka duba annihaya fi garibul hadith sai ibn al-asir kamus ne na malaman hadisi to fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gure shi yace inni wa mu'adun haula hataini aw nahaw dhalik aw nahaw dha aw nahaw dha yace aini da mu'adhu din nan da kaji muna jan wannan surori kana cewa wai muna dandana mu ma aljannan nan da kake neman ka shiga wutan nan da kake fatan ka da ka shiga to haula hataini mu ma kewayen su ne duk wannan sura da kaga muna ja to haula hataini tsakanin wutar da aljanna mu ma muke ta roƙon Allah kar mu shiga wutar mu shiga aljannan shine wannan dalilin sura aw nahaw dha ko kuma kwatankacin haka mu ma muke nema qala sai riwaya yace fa qala al fata sai wannan yaro saurayi yace walakin sayalamu mu'adhun idha qadima al qawm sai dai mu'adh zai san ni mutumin kirki ne ko ni mutumin banza idan makiya suka zo shine ake nufin al qawm anan ma'ana akwai makiya waɗanda za su zo su yaki anguwar Bani Salama yace idan makiyan mukafirai mushrikai suka zo suka yake mu Mu'adh zai san ni mutumin kirki ne ko ni mutumin banza za a ga aikin da zan yi wa Allah a wajen jihadi wa qad khudiru domin an ba su labari su anguwar su Mu'adh annal aduwa qad atau cewa makiya za su zo gurin su to sai wannan saurayi yace ya manzon Allah Mu'adh din nan da yace wai ni bazina yayi munafinci jiya na yayi munafinci Allah ya kai mu makiya su zo za a ga shin ni munafiki ne ko ni musulmi qala mai riwaya yake faqadni sai waɗannan makiya mushrikai suka zo fatashhada alfata wannan yaro saurayi ya shiga ya jihadi har ya mutu ya shahada ya samu darajar shahada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'da zalika li mu'adh bayan wannan tattaunawa da aka yi wata rana sai manzo Allah ya hadu da mu'adh yace ma fa'ala khasmi wa khasmuka abokin husumata ni da kai me ya same shi tunda husuma yanzu ba da mu'adh kuma kada yake ba tunda ni ma yace dandana nake ko ani ma na shiga layi kenan dan haka yace ma fa ala khasmi wa khasmuka abokin husumayata ni da kai ina ya same shi yaya akai qala mu'adh yace ya rasulullahi ya manzon Allah saddaqallah wannan saurayi ya gaggata Allah akan abin da ya fada ya shiga yayi jihadi wa kafittuni kuma nayi ƙarya ce mishi da ne munafiki nayi ƙarya kuskure nayi ittashhida yayi mutuwa shahada ya mutu a wurin jihadi to kun ga mu'adh ya san cewa ba munafiki bane da kanshi kenan ko to shi ne abin da saurayin ya fada ba shi al-Sheikh al-Allamah al-Albani yace wannan hadisi Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih lamba hadisi na 1634 wal Bayhaqi da al-Imam al-Bayhaqi بسند جيد ده اسنادي مي نغرتا وموضع الشاهد منه ورن ده ذا اكف حجة ده وانا حديثي عند ابي داود تو روايه ده ذات تثبت تزما حجة تو وانا حديثي ايتكي ود تبو اتكين ايدي سنن ابي داود لمبا اينين حديثي نا 758 صحيح ابي داود كينن yake nufin kaje ka duba sahih sunan abi daud تخريج الشيء الباني هو صحيح نسنا أبي داود معنى الشيخ العلامة الألباني يكاو مك إند أصل إسا تكن أما توجن دواك كف حجة دوانن إسا دنغني دي سورة الفاتحة يا حالت أتقيت أكانت توان الرواية بيكاو تأنام بيكي تنانان أتكن أينهن سنن أبي داود أبي داود شير ويتوتا تعرف تشيوا أننتم ما أكو أدنى حجة akwai hujja a sakaye wadda take nuna halaccin takaituwa akan Fatiha din domin da annabi ya ce mishi kai ne kake karantawa a sallah sai ya ce ni ina karanta Fatiha sannan in roki Allah ya sa ni aljanna kada ya saka ni a wuta amma wannan karatun sura da kai da Mu'adh kuke yi ainihin wato ni bai iya ba anan annabi sallallahu alaihi wasallam na farko bai tirsafa mishi akan cewa lalle ya je koyi sura ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sallar ka bace ba tunda ainihin baka yin sura akaga akwai ainihin hujja anan kadai dangane da halaccin takaituwa ainihin akan Fatiha din to shine Ash-Shaykhul Allamatul Albani ya kawo wannan hadisi yace amma in kana son ganin inda hujja za ta fito karar dangane da wannan hadisi ka duba sahih na sunan Abi Dawud wato in kana da sunan Abi Dawud zaka iya zuwa ka je ainihin ka duba sai dai ba daidai da wannan lambar ba domin wannan lambar tana daidai da sahih na sunan Abi Dawud ne wanda ya riga ya tace ya ware sahihan ciki ya fitar da da'ifan sai dai in kana da sahih sunan Abi Dawud sai ka je ka duba jaddadin farko wannan lambar in kuwa asalin Abu Dawud kake da shi sai ka je ka duba asalin Abu Dawud kai kokarin gano inda wannan kissa take kusa da wannan lambar zaka iya gano ainihin mawdu'ul shahid din aure wa aslul qissa fi sahihaini yace amma asalin ita wannan kissa ta zo cikin Bukhari da Muslim wa ziyadatul ula li muslimin fi riwayatin karin farko da aka samu a wannan hadisi da nau karanta to a cikin riwayar Muslim tazo karin farko shine in ka karanto hadisin asada da farko zaka ji cewa kana Mu'adh yusalli ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-isha'a to kalma al-akhirah din nan sai kaga ya kewaye ta da kausi ko to shine karin nan wannan riwaya ba a kowanne lafazin hadisi ne zaka samu ba sai in a cikin sahihi Muslim shi yake nufi az-ziyadatul ula li Muslim wa thaniya qawi nabiy kuma li Ahmada الامام احمد يوتا قال نبي شيني كلمر دي يچه اينهن واتو من بني سلمى يقال له سليمان wannan kalma kaga ya kewaye ta to ita ce qari ainihin nabiy al-imam ahmad yayi wannan qari a cikin mujalladi na 5 shafi na 74 wasalisatu warabi'atu lilbukhari qari na 3 shine qari na 3 inda yace in sarafa da wannan fa da ya kewaye ta ita ce ƙari na 3 da ƙari na 4 da yake fi nahiyatul masjid duk wannan a cikin riwaya Bukhari ne wa fil bab an ibn Abbas a cikin wannan babi an samu hadisi daga Abdullah dan Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallara ka'ataini lam yaqra fihima illa bi fatihatil kitab cewa Ibn Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sallar raka'a biyu bai karanta komai a cikin wannan sallah ba sai Fatiha kadai akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladin farko shafi na 282 wannan musnad na Imam Ahmad da Ash-Shaykh al-Allamah al-Albani ke hujja da shi ba musnad mai takhriji da tahqiqi da sharhin Ahmad Shakir ba musnad asalin matanin musnad wanda shi Albani ya mishi sihira fa yana da mujalladi 8 ne da shi yake yin hujja والحارث ابن ابي اسامه هكذا الامام الحارث ابن ابي اسامه يفتر بان حديثي في مسنده اتقن كتابه المسند شافي 38 من زوائده اما daga cikin زوائد المسند din abin da yake faruwa kaman musnad na imam ahmad lokacin da al-imam ahmad ya rasu sai babban dan shi abdullahi yace akwai wasu hadisai wadanda ya kamata a ce baba ya saka su a cikin wannan littafi nashi to amma tunda bai saka su ba bari in bibiyi inda ya dace ya kasance da baba ya saka su ne in saka su to irin wannan sai a ce zawaid na musnad na imam ahmad wanda dan shi yayi to al-harith ibn abi usama shi ma nashi musnad din an yi mishi irin wannan ziyadar ma'ana babban malami sai yayi littafi sai kaga cewa ya kamata da a ce malam ya saka kaza a wuri kaza, ya kamata da a ce malam ya saka kaza a wuri kaza. To in ka saka waɗannan maganganun a cikin littafin malamin, yadda yake in ba malamai ba za su iya ware tsakanin ƙarin naka da na malamin ba, to sai a ce aikin ka ya zama zawaid, ƙari akan na malamin. In kuwa bangare daban ne ka ware kai littafi su kutun da guda, amma kana nufin ka cika sa na wancan malami, sai a ce al-mustadrak, kama al-mustadrak wa ala sahihaini na al-imam al-hakim an-naisaburi. Kaga yana ganin ga hadisai da suka dace Bukhari da Muslim su kawo a cikin littafan su, amma tunda ba su kawo ba to sai ya ware ya rubuta littafi su kutun da guda ya tattara irin waɗannan hadisan, sai ya sanya musu al-mustadrak wa ala sahihaini, wato ƙarashe akan aikin da Bukhari da Muslim suka yi. Mun fahimci wannan, mun sha kawo tarihin shi. Al-Baihaqi, Baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladin farko shafi na 62, Al-Shaykh Al-Allamah Al-Albani yace wannan hadisi da kafi ya faɗa din nan, mujalladi na 2 shafi na 62, bi sanadin da'ifin, yace wannan hadisin da ya kawo na Ibn Abbas to da isnadi mai rauni. Shi yasa ya jama'a, idan wannan littafi sifatu salati in baka je an koya maka karatun shi ba, don Allah ka tsoraci imanin ka kai ya lalace, kar kai ta'adi a cikin ilimi, don Allah ka kasa ka karantar da shi ba za ka iya ba. Wannan hadisi yanzu kun ji magana da muke, mun gama da hadisin Mu'az ko, sai Al-Shaykh Al-Allamah Al-Albani yace kuma akan wannan matsala akwai wani hadisi wanda Abdullahi dan Abbas ya rawaito cewa Annabi yayi sallah raka'a biyu ya karanta ainihin Fatiha a ciki, sai ce to wannan hadisin mai rauni ne. To wannan hadisin Albani yake nufi, hadisin Mu'az ko ko hadisin Ibn Abbas na karkashin littafin, hadisin Ibn Abbas. To amma sai muka samu wasu ƴan ataba na malanta, sai suka jaja shi ma hadisin shi da kanshi da ya kawo ya ce hadisi ne mai rauni. To wa kaje ya koya maka karatun hadisi, wa kaje ya koya maka karatun sifatin sala, littafi da ka gani riwayar shi ake, sai kaje ka zauna gaban malamin da ya san shi sai koyar da kai, kai kuma sai kaje ka koyar, shi kuma wannan dalibi ya je ya koyar, shi kuma wannan dalibi ya je ya koyar, sai kaje an yi littafin kyakkyawar fahimta. To amma kawai saboda an ce kai ne shugaban malamai shikenan sai kace ku zo dan karantar da ku Ihya'us Sunna, wa kaje ya koya maka Ihya'us Sunna, za ka karantar da Bukhari, wa ya koya maka karatun hadisi, ya koyar da kai karatun Bukhari, sai ka zo kana karantarwa, sai a ce babin kaza, sai ya zama abin da ka karantar da babin ba shi ne Bukhari yake nufi ba. Dan haka sai da aka share shekaru ana karantar da Sahih al-Bukhari a kasan nan, masaloli da dama ba a san abin da suke cewa ba, saboda waɗanda suka ce za su karantar ba su san hadisi ba, balle su san Bukhari. Dan haka abin da Bukhari ya kulla babi a kai, hadisin da aka kawo malamin ba zai iya cewa to wannan hadisi ga alaƙa shi da wannan babi ba. Idan Ibn Hajar ya kawo hadisi a cikin Bulughul Maram, ya kamata ka gane wannan hadisin mecece alaƙa shi da wannan babin. Ibn Hajar da ya zo sai ya ce ainihin babin najasa, sai ya kawo hadisi sai ya ce an tambaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da giya, tuttakhadhu khallan, za a ɗauki giya a ainihin wato shata bayan ta yi takhlil, ko kuma an yi mata takhlil. Ma'anar wannan magana ita ce giya ce ko burkutu, sai aka ajiye ta, saboda ajiya sai ta juye, sai ta zama tsimi, sai ta zama kunun zaki, sai ta fita daga in ka sha ta za ta mai da kai kai mai, za ka cewa Annabi ya halatta a sha, sai Annabi ya ce la. To Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babin najasa, to me yake son ya nuna maka? Yana son ya nuna maka shin giya najasa ce ko ba najasa ba, domin malamai sun yi sabani. To kuma shin giya din nan aka ajiye ta a ƙarƙashin malaman da suka ce najasa ce, to in aka ajiye ta tana nan a najasar ta, sai ta rikide saboda ajiya, sai ta fita daga halinta na giya, sai ta koma tsini, to tana nan a najasar ta, ko kuwa ta fita daga sunan najasa yanzu ta zama abu mai tsarki, ko kuwa tana burkutunta, sai aka ɗauki kanwa aka jefa a cikin ta, ta gama kumfarfakinta ta sauka, sai ya zama yanzu ta fita daga halinta na giya, to shin za a iya ainihin shanta a matsayin an sha tsimi ko an sha kunun zaki? To shine sai Ibn Hajar ya kawo maka wannan hadisi. to yanzu a karkashin wannan hadisin ka zo kana karantar da Bulughul Maram in ya zan Bulughul Maram din nan kai ma riwaya shi kai malami ne ya koya maka malamin da shi ma koya mishi akai sai ka ga ka zauna ka fede hadisin fes an fahimci me ake nufi kai bayani ina matsayin giya a musulunci matsayin ta haramun ne to shin ko ita giya din nan najasa ce eh to wasu malamai suka ce giya najasa ce saboda irin waɗannan hadisai saboda waccan aya wadda take cewa innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تو وسمع لميسي سكتي نجسات وسكو مع لميسي سكتي أولنا هديث ينا مغانا أكان هرم تنشان تني وانا آية ماتنا مغانا أكان هرم تنشان تني كيران تدا أكي رجس أنا نفن أبارك أما كما يدى أكي كيراي قنكي دا تاتا أبارك أما با أنا نفن كتب قنكي كتب نجسة باتو حكا ما جيا دان حكا سياكا سامودة كتكي أكو مالا عبد الرحمن ربيعة الرأي مالا من إمام مالي سيكي جيا با نجسة باتي دان حكا حرم ني أشا جيا أما دا ونزي واتا مكا جيا أليغا كاتهو مصلاة tushike nan kana zuwa sai kai sallarka da wannan ainihin giya a cikin rigarka sallarka tayi don me don ba najasa bace in ka idan da sallar sai ka je sai ka wanke saboda tsafta ba saboda najasa bace to a ƙarƙashin wannan matsalar tunda kai Bulughul Maram din nan koya maka akai ka dauki ilimi akai sai ka ce to yanzu a ƙarƙashin wannan matsalar zamu tattauna shin alcohol najasa ne ko ba najasa ba alcohol shine wannan ainihin nau'i na maye wanda ainihin in an sha shi zai bugar da mutum ya zan maye to ana hada shi da turaren fesawa din nan to shin tunda ana hadawa to ya halatta yanzu mu sanya wannan turare na fesawa wanda ake turare mai famfo duk turare mai famfo da ka gani to sai ainihin sun hada mishi wannan alcohol a jiki domin in ba wannan alcohol a jiki to ba zai zauna ba in ka fesa shi nan da nan sai kanshin shi sai ya kore iska ta kore shi to wannan maye da ake sawa shi yake rike shi ya zaunar da shi a rigarka to waɗanda suka ce giya najasa ce to suna nufin ba za a san da irin wannan turaren ba kenan domin akwai a jiki waɗanda suka ce ba najasa ba ce sai su ce to babu laifi kenan za a sanya to duk a ƙarƙashin karantar da Bulughul Maram kenan don haka Ibn Hajar ya ce wannan littafi na rubuta shi ne domin wanda ya koyi karatun littafin ya ƙware ya fi ainihin sa'o'in shi zai fi sa'o'in shi ilimi sannan kuma wannan littafi ba zai yi babban malami ba ma ya ce wannan littafi ne na fi ƙarfin shi sannan sai ya ce na sanya wannan littafi na Bulughul Maram kaiwa ga abin nema min adillatul ahkam wato duk wani hukunci na shari'ar musulunci haram halal makruhi da makamantan shi to yana nan cikin Bulughul Maram wallahi sai dai ba ku samu malami muhaddisi fakihi zai karantar da ku ba amma wallahi babu wata matsala a musulunci naka go ana karantar da Bulughul Maram sai an tattauna ta to amma zaka ce shekara 30 da aka wuce malam dan yaro ya karantar da mu shi to malam dan yaro Allah ya saka da alheri amma ba ku da shi kun fahimci littafin ko ko kawai an karanta shi kenan ana karatu ne kawai ba san abin da ake karantawa ba so ake duk hadisin da aka karanta abu na farko da malami zai fara muku ya dan kawo muku takaitaccen tarihin wannan sahabi sannan yazo muku bayani akan irin waɗannan kalmomi radiyallahu anhuma ya matsayin waɗannan kalmomi yake sannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya muku bayani akan wannan salati na annabi sallallahu alaihi wasallama sannan yazo matanin ya tattauna game da ingancin wannan hadisi sannan ya faɗi hukuncen da za a iya fitarwa ya faɗi mazhabobin malamai sannan daga ƙarshe sai yayi almuwazanatu wattarjih ya gwada matsalar wane da yace matsalar wane sannan ya fitar da menene gaskiya a ciki sannan sai ku ji kuna fahimta karatu amma ka ga sai a ce irin wannan karatu an koya muku Riyadus Salihin an koya muku Bulughul Maram amma har yanzu kuma ga abubuwa nan da dama kuna rikici akan su wanda yake in aka zo a karantar da Bulughul Maram nan ya kamata kowace matsala ta shigo ciki dan haka babban malami Al-Amir As-Sanani da ya sharhin shi yayi iya kokari wajen tantance matsaloli amma ko ka san shi ma ya rairayo ne daga wani sharhi babban sharhi mai suna Al-Badr Tammam na wani malami Al-Maghribi to shi yasa aiki ne addinin musulunci in za ka yi karatu ka yi yadda ya kamata in kuwa ba za ka yi ba yadda ya kamata to tun farko gwan makarkai don za ka yi barna ne ka yi yadda ya kamata in ba za ka yadda ya kamata ba to karkai domin shi karamin ilimi aka ce kukumi ne kai ya kukumce ka kuma kai kuma ka kukumce wasu jama'a mun fahimci wannan da kyau kamar shekaru 20 da suka wuce a anguwan nan aka taba rikici akan wata mas'ala ne ban mamaki, kuma yau malamai suke rikici akan ta, akan lamun shamsiya da lamun kamariya. Wai dan menene ake cewa wal shamsi wa duhaha? Wai wannan alu da lanjaye dan me ba za a ce wal shamsi wa duhaha ba? Akai ta fitina a anguwan nan shekaru kamar 20 da suka wuce, ma'ana ku hidayatul mustafida ba a karanta ba lokacin ke, kuma su ne malamai jazakumullahu khairan, su suke yankawa, su suke bari da rai, su za su daura aure, su za su kwance, su za su sallar gawa, su za su saka ta kabari. To don Allah, yaya za a ce ana son ai wa addinin musulunci hidima kuma a je a dan yi karatu dan kadan? Sai ya ce wai an rena malamai tun farko, ba wanda ya rena ka, sai ka wulakantar da kanka. Ya za ka yi ɗan ƙaramin karatu ka je kana ta ɗaure mutane a kan shi, duk inda ƙaramin karatu yake sai ya zama bala'i, saboda za ka ga babu rahama, babu sassauci a ciki. Duk inda aka juya sai a ce a nan za a tsaya, ba sassauci ina, sai a ce ba muna ta karanta hadisan irinsu ba. Mutum ya je ya tambayi fatawa kaza, sai su ce ina mas'alar kenan. Mace aka yi mata saki, za ta fita, za ta tafi, za ta nemi abinci, ba abinci, inda za ta ci abinci, miji bai ban mata komai ba, to yaya za a yi? Ta je ta samu wani faqihi, ta tambaye shi ala gafata malam, miji na ya sake ni kaza kaza, ba abinci, ba wurin kwana, na fita in gyara dan dabino na, in je in yi siyar in dan samu abinci, yace ina? To da sai malam ya kawo mata buhun masara 20, ya kawo mata 2000, yace ki rinka ce fa ne, fatawa ba ta yi kyau ba? Fatawa akwai rahama kenan, amma ba abinci tare da ita, kuma malam ya ce kar ta sake ta fita, kuma miji ba zai kawo ba, kuma ba wanda zai bata. Wannan mugun fiqhu kenan, wannan ba fiqhu kenan, muguwar fatawa kenan. Duk sanda suka ji wani malamin kauye ya kuntata min, sai su tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta je wurin manzon Allah, manzon Allah ya ce bala, a'a ba haka fatawa take ba, ba karatun da yin shi daidai ba, ki je ki fita ki sara dabinan ki, ki siyar, mai yiwa ma ki yi alheri, ki yi sadaka daga ciki. Duk abin da ya kunci ya wurin manzon Allah sai ya huce, saboda akwai karatu mai wadata a wurin manzon Allah, daga Allah yake karbowa. Amma irin wannan kankanin karatu, sai kaga sun daura mutane babu sassauci ba, duk inda sai ga za su ka motsa sai su tamke kai da kafan huhun goro, huhun goro haka za a daure kafan, ba rahama, Allah ya kiyaye. To gashi dai wannan ainihin mas'alar shine yanzu nan malam yake mana bayani, yace wa kuntu hasantuhu fi tabaati sabiqa, a da can wannan hadisi na Ibn Abbas nace hadisi ne mai kyau a bugun da ya gabata, thumma tabayyana li anni kuntu wahiman, sannan daga baya sai na gane cewa kuskure nayi, li anna madarahu ala hanzalata ad-dawsi, saboda wannan hadisi duk inda aka kai aka kewayo sai aga cewa wanda da yaro ya toshi mutum ɗaya ne shine hanzalatu ad-dawsi, wa huwa da'ifu, mutum ne mai rauni. Wala adri kaifa khafiya alayya hadha, ash-shaykh al-allama al-albani yace ban san yadda aka yi wannan abu ya boye gare ni ba, to amma sai yace wala anni zanantuhu ghayrahu, me yiwa a lokacin da na kaita ta hadisin na tsammaci hanzalatu din nan wani ne daban, ban gane cewa wannan mai raunin bane. Wa ala kulli halin, ash-shaykh al-allama al-muhaddith al-albani yace to dai kowane hali, alhamdulillahi alladhi hadani li ma'rifati khata'i, nagode wa Allah da Allah ya shiryar da ni na gano kuskure na ni da kaina, walizalika dan haka badartu ila barbi alaihi fil kitab, ne marmaza na share wannan hadisi a cikin littafin. Asalin da inda kaga wannan hadisi dogo na wannan yaro da Mu'adh, to wannan hadisin Ibn Abbas ne a wurin, a asalin bugun su wata salati na dace mun fahimta ko? To da ya gane hadisi ne mai rauni sai sauri ya cire shi, thumma awwada minallahu khairan minhu, sannan sai Allah ya canza min wanda ya fi shi حديث معاذ هذا وان حديث ابن معاذ فانه يدل على ما يدل عليه حديث ابن عباس لمن ابند حديث ابن عباس yake nuna wa shi wannan hadisi na Mu'adh ingantacce yake nuna wa dan haka mun watsa da mai raunin mai rike mai kyan walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda yake da ni'imomin shi ne kyawawan ayyuka suke ainihin tabbata suke cika Allah ya shiryar da mu ma'ana da kan shi ya kuskure kuma ya gane kuskuren shi gyara kenan saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allah wa'annan za mu kwana sai kuma gobe insha Allah.